الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وعباده الذين اصطفى وبعد يورانا لهدي شاشر غوتا رمضان على يوزر 38 هجرية كما يوم شاديو شاديو كينا نقوغ غوتا بقي غوتا شدا دبو يدا غوما شابق ميلادية wannan shine zaman mu na 16 a wannan masallaci na al-Khulafa'ur Rashidun dake garin Ajegi akan titin Afalla a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya. Muna tafsiri a cikin suratul Anfal sura ta 8 wanda mun kai aya ta 35 amma ban mu gama ifi sharhin ta ba. Daka yanzu insha Allah za mu fara daga nan aya din wa makan salatu inda zai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma kana salatuhum 'indal bayti illa makaa'a wa tasjiyan. Wa ruqul 'adaba bima kuntum takfurun. Allah ya ce wa ma kana salatu inda albayti ibadar da suke yi a dakin Allah bata kasance ba illa muka'an face wato fito illa muka'an ay illa tasdiqan face tafi wa tasdiya da kuma fito da bushe bushe mana ba abin da suke yi a dakin an san shi da face kada kade da bushe bushe. Asali kalmar al-muka kamar yadda malamai suka faɗa masdari ne na makayam ku makwan wa muka'an. Akan ce makat ustud dabbati muka'an idza nafakhat birrihi, idan dubura dabba ta yi ƙara da iska to sai a ce makat, bima'ana ta yi ƙara. Akan ce kuma la yanku illa istum makshufa, ba a jin kara daga dubura sai wata take a buɗe. Shi yasa wani lokaci ake kiran ita kanta dubura ɗin ake ce mata al-makwatu, saboda waccan ma'anar da aka faɗa, kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari Allah ya ji ƙarfi da rahama ya kawo ya kuma kafa hujja da baitin Antara Ibn Shaddad da yake cewa wa halil ghaniyatin taraktu mujaddalan tamku farisatuhu ka shidqil a'lami, yace wa halil ghaniyatin, yace da yawa barde namiji wanda yake mijin matakkyawa wanda saboda kanta ba sai tai ado ba, yace ban duba tausayin cewa yana da mata ba. Taraktu mujaddalan, naje an je yaki na doke shi na bar shi a kaye a ƙasa. To kayar da shi din da na tamku farisatuhu, naman kafadarsa yana wani ƙara, kaga tamku min makayam ku muka'an, tamku farisatuhu ka shidqil a'lami, yadda ka san wato shidq kuma tu na al-a'lami wato wanda yake raƙumi wanda ana tsaga masa kumatu. To irin ƙarar nan da take fitowa haka shi ma wato naman kafadarsa yake ta ƙara saboda bala'i. To anan muhaddisha shi ne tam kufari satuhu. Sannan ya kawo baitin al-tirmah ɗaya daga cikin mawaƙa, shi ma ya ce falaha لأولاها بطعنة محفظ تمكو جوانبها من من الإنهار. هناك وانا شيني المكاء شيني التصفيق شيني التصفير أفوا دت قارد دزا تفتو كمر فيتو كمر قارد دزا أبو سأسر لكم قارد دتكي كتوا أتكين أبن دأكي كتاد شيني إتكم التصفيق شيني wato tafi da ake yi da hannu. jiya mun kafa hujja da wannan ayar akan cewa kida haramun ne, amma wannan ba shine mahallin da zamu yi magana akan kida ba gaba ɗaya, sai Allah ya kawo mu a cikin surorin da ayoyin suka fito karra wannan. Zamu fassara kalma ce da wato zamu dauki kalmar al-mukani a matsayin tawilin da malamai suka yi mata da ma'anar kida, kuma ba ita kadai ba ma. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kida da wasu sunayen daban-daban, kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya jikansa da rahama a cikin Ighafatul Lahfan min Masa'id ash-Shaytan ya kawo, kuma ya fa'idin tar ya kawo sunaye da yawa. An kira kida da suna al-Bafil, an kira shi da suna al-Lahaw, an kira shi da suna at-Muka, an kira shi da suna at-Tasbiya da sauransu. Wanda ka kida haramun ne. Al-Imam al-Alusi Allah ya jikansa da rahama a cikin littafin Ruhul Ma'ani, Ruhul Ma'ani fi tafsiri al-Qur'an ko ayi al-Qur'an wa sab'in min al-Matani, karkashin ayat suratul Luqman yake cewa wa fil ayati inda al-aktharina dhammun lil-ghina'i bi a'la sawt, yace a cikin ayan nan karra in ka karanta zaka fahimci cewa Ubangiji subhanahu wataala yana zargin kida, duk wani kida da za a iya daga murya ko sauti a yi shi, to abin zargi ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya zarge shi a cikin ayar Lahawul Hadith, yace wa qad tadafarat al-a'dar wattafaqat kalimatu al-akhyar aw wattafaqat kalimatu al-akhyar على تحريم الغناء مطلقا لا في مقام دون مقام, yace dalilan nasi sun zo da yawa, kuma in ka bibi maganganu na zababbun bayin Allah kuma duka sun ittifaki akan haramcin kida mutlaqan kai tsaye la fi maqamin duna maqam, ba wai a ce ya halatta ayu a wani wajen kuma a kare shi a wani wajen. Kai malamai ma suna cewa kamar yadda ma mazhabar Hanafiya suka yi zafi akan kida, ya zo a cikin littafin At-Tarkhaniya wanda ɗaya daga cikin littattafai ne mutum na mazhabar Hanafiya, cewa wa man istahalla ar-raqsa qila bi kufrihi la siyama bid-dufi yulhi wa yuzmiru, wa man istahalla ar-raqsa duk wanda ya fito ya ce halal ne a yi kiɗa ƙila da kufuri, kai akwai ƙaunin da aka ce ma ya kafirta. To ba dai magana ta ɗan yi zafi, sai dai kuma in ka kalli haramcin kiɗa za ka yi musu izini, la siyama bid-dufi yulhi wa yuzmiru, musamman ma idan yana ya saka ganga ko dindufa, yulhi yana yin kiɗa ɗin, wa yuzmiru yana matsa jita ko algaita. Yan uwa, magana da ake akan kiɗa magana ce fa ta gaske, ba magana ce wai ta kara ko wani abu ba. Ku duba kwari gwaninta irin ta Al-Qur'ani, sai aka ce illa muka'an wa tasdiya, domin a nau'anta maka nau'o'in kayan kiɗa. A kayan kiɗa akwai abin da ake bugawa, wanda buga shi ake yi, kamar mandiri, kamar ganga, kamar bajudala, ita ma buga ta ake ko. Akwai wanda kaɗa shi ake yi, kamar molo, kamar kuntigi, kamar kalangu, kamar kuntukuru. Akwai waɗanda kuma wato shafa su ake yi, kamar irin su kukuma. Akwai irin su waɗanda su kuma ɗan taɓa wani abu ake ko tsarkiya ko wani abu, kamar su garaya, kamar su komo, irin wanda ake kiɗan mafarauta da shi. Akwai wanda busa shi ake yi, kamar algaita, kamar wannan abin tarewa, wanda mafarauta da kuma ko kuma ɗan makiyaya suke yi da kara. A samu wani kara na takarda, sai a huda shi, sai a fafe shi, sai a dinga busawa. To irin wannan. Akwai kuma wato wanda kamar ƙaho, irin ana amfani da ƙahon mariri da ƙahon gwanki da ƙahon yamusa, duk ana busawa kaga ana hurawa ana abin da shi. To duk mutlaƙan in dai kiɗa ne haramun ne, baya halatta, sai a iya wuraren da shari'a ta yadda, kamar lokacin da za a kai amarya mata za a iya yi, junan su saboda hadisin da yake cikin Sahih al-Bukhari da Sunan at-Tirmidhi na ummina Aisha Allah ya kare ta a gare ta tace mun yi bikin wata mace mun kai ta gidan wani cikin ƴan Madina sai manzon Allah ya gamu da mu yace ya Aishatu amma indakum min lahawi fa innal ansara yu'jibuhum al-lahaw ba ku da dan wani kida ne ko wani dan wasa dan mutanen Madina suna son sa sai tace kaman me ya Rasulullah kaman da ke cikin in mu'jam al-Tabarani kuma sannan Ibn Hajar ya kashi a cikin Fathul Bari wa sakata alayhi wanda yake nuna cewa insha Allah hasan ne sai manzo Allah ya ba su waƙar da za su yi kuma sun tafi suna kada molo suna atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula hibatul samura ma samunat azarikum walaula adh-dhahabul ahmar ma halat biwadikum sai kuma abin da ya halatta cewa ranar sallah ana haduwa ayi wasa in an so wanda manzo Allah shi ma hadisi yana cikin sahih manzo Allah kuma ya fito da ana Aisha ya tarata mutanen ahadith suna irin wasan su na gargajiya suna kada kadan su manzo Allah ya tsaya ya kalle su har ya tura ummuna Aisha a wuyan sa tana kallo ki ya ishe ki tana a'a tace wallahi ni ba kallon ne da mene ba ina so dai mutane su ga matsayina ne a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya halatta ayi kidan a gidan amarya da ita da ƴan yara kawayenta saboda abin da ya tabbata a cikin Sahih Bukhari na kissar Nana Aisha an kaita da ƴan kayan wasanta manzon Allah yana ciki sai na Abubakar ya shigo sai ya tarar da wani dan abin kakkida a gidan ransa ya bace ya ce a mizmarun min mazamir shaytan fi bait rasulillah kayan kidan shaytan a dakin a gidan manzon Allah sai manzon Allah ya ce kale ta yabn abi quhafa rabu da ita tunda ita yarinya ce kuma amare ma suna iya yi sannan yara ma din sun yi ijunan su ba a hana su ba a takura musu a ce dole sai an tsananta an matsalan ba amma abin da ya saba wa wannan wanda shari'a ta kebance to baya halatta ga mutum ya zo yayi ta kada kadi hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin Kitabul Ashriba ya bude masa babu yace babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi babin da yake magana akan mutanen da suke halatta giya kuma suke sa mata wani suna daban kamar yanzu da ake canjawa giya suna a ce spiritual drink al-mashrubat ar-ruhiyya a ce wine dan an ce wine kaman yanzu wayoyi sukan sha wine sun ce ba giya bace ba ai dan haka dan applying wani amount of water so zaka ji garas to ji a ce wine mu ai ya sanan da muke to manzo Allah da ma ya faɗa sai Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Hisham ibn Ammar da sanadin sa zuwa ga Abu Malik ko Abu Amir al-Ash'ari manzara zama ya ce la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib za a samu mutane a cikin al'umma ta da za su halatta zina za kuma su halatta sanya kaya na al-hariri kuma za su halatta shan giya kuma za su halatta kayan kida zuwa ƙarshen hadisin to anan al-Imam Ibn Hazm Abu Muhammad al-Zahiri al-Andalusi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya hijira tana da shekara 456 a cikin muhalla da kuma kitabu sama' ya yi maganganu saboda shi ya tafi akan halaccin jin kiɗa wanda yana ganin cewa shi kiɗa wato wani abu ne da yake dan sanya wa rayuwa jin daɗi da kuma nishaɗi ya kuma dawo da mutum karfashinsa don haka babu laifi sai ya tawilin nasoshin da suka zo na hani kuma ya rakito abubuwa da yawa wanda malamai ba su wafaka masa ba akai ko da dai an samu wa'anda suka bi shi a wannan zamanin Dr. Yusuf al-Qaradawi ya tafi akan halattun din kiɗa duk da cewa ba wai sun tafi akan halaccin jin irin wannan music din wanda ake kunnawa irin na hip hop nan ba a'a su da kansu din ma suna faɗar irin kiɗan wanda babu kazanta irin wannan a ciki amma duk da haka shi ma haramun ne maganar su ba daidai bace ba ba kuma ni ne mutum raddi ba malamai ne suke mutum raddi Sheikh Al-Albani ya wallafa littafi tahrim alat al-tarab wanda ya katakata da hujjojin su Qaradawi a cikin shi Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi ya ce shi al-ghina'u yushbihu sautal tuyur wal baladin, shi kida yana kama da sautin tsuntsaye da kuma irin birbiro din nan da irin fitila kowa wanda irin da tahazbiya wanda idan mutum yana cikin damuwa in yaje kusa da tsuntsaye suna yan waƙoƙin nan sai ya ji daɗi, yace to tunda wancan halal ne wannan ma halal ne. Wannan gaskiya kuskure ne sosai da gaske. Ibn Hazm da ya tashi wannan hadisin sai ya inkarin sa, sai ya ce hadisin nan da'ifi ne. Aka ce malam Ibn Hazm hadisi ya tabbata a cikin Bukhari kuma ka ce masa da'ifi ne, sai farai ko da a ƙwarin yake da'ifi ne. Me dalilin ka? Yace saboda akwai inkidai tsakanin Bukhari da Hisham Ibn Ammar, saboda Bukhari da yace kitabul babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bighayri ismi, ya kamata yace haddathana Hisham Ibn Ammar, amma sai yace kawai qala Hisham Ibn Ammar. To a ka'ida kuma in zan iya zuwa in ce yanzu in ce qala Sheikh Usman Ibn Fawdi, dole yana nuna ni naji? In nace Usman dan Fawdi ya ce tayi tsakanina da shi akwai mutum goma, haddathani wani, qala haddathani wani, an wani har zuwa kan Usman Ibn Fawdi. To da haka kala ana amfani da ita wajen tadlisi da rubaruba, ya ce to don haka hadisin akwai tadlisi a ciki, don haka ba za mu karɓe shi ba tunda aka samu inqita'i tsakanin Hisham Ibn Ammar da Bukhari. Haka Ibn Manda ma ya ce akwai inqita'i a ciki, amma malamin sun masa raddi. Raddi ma na gaske, duk malamin hadisi da ya zo zai magana akan alhadisul mu'allaq sai ya kawo misali da wannan hadisin. Tunda kan Ibn Salah Allah ya ji ƙarfa da rahama, الشهر زوري واندا يرس شكرا تقري شدا دار بإنده باين هجراء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الصلاح الإمام العراقي الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين الأثري العراقي أتكن ألفية التبصرة ديزو مغانا أتم فروعنا حديثي فئيه سيد يكاو مثالي دورنا حديثا دزي مغانا أتم حديثي معلقي شين يجتا وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاد قال فكذي عن عنة كخبر المعاذ لا تصغي لابن حزم المخالف. يتي وإن يكن أول الإسناد حذف إن دي حديث يزو كذا أنشاد فرقين إسناد سا مع صيغة الجزم kuma shi mai rawaitowar kai tsaye sai ya ce wane ya ce, kai tsaye yanke cewa wane ya ce, to fa ta'liqan urid a ilimin hadisi shi ake kira al-hadithul mu'alla. Yace walau ila akhihi, ko da daga farkon isani kawai a ce ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gama da mu'alla, sai ya ce amma allazi li shaykhihi azab qala, amma duk malamin da yace qala wane kuma aka zuba a ga wannan wanan malamin sa ne, to fa kazi an anatin, to kawai kamar yace an wane ne. Ita kuma an ana a wajen malaman hadisi mahmulatin ce ala sama'i, idan ya zanto shi wannan wanda ya al'ana din ba a san shi da tadlisi ba, kuma duk duniya ba wanda ya san Imam al-Bukhari ta tadlisi, sai ta je ka kabaril ma'azibi kamar hadisin nan na kida, sai ce la tusghil ibn hazm lil mukhalifi, kar ma ka ma saurari Ibn Hazm da ya saba wa jumhur, ba anan kada Ibn Hazm ya saba wa jumhur ba, ya saba wa jumhur a matsaloli na aqida, ya ce akwai annabi ya mace ina na Maryam annabi ya ce babar annabi Musa annabi, ya saba mutane a matsalolin jarh wa ta'dil, ya ce Imam Tirmidhi majhuli, ya saba mutane a matsalolin al-asma wa sifat, ya ce sunayen Allah ya katta 99 ne kawai ba su wuce 99 ba, kai ba matsalar da aka zo da Ibn Hazm bai saba ba. To dan haka kan ma kai wani abu na shine wani yake cewa waqta fi mas'alati al-ghina'i ay jazmi والاصل الا تتبع ابن حزم اصلي كم ما كتور ابن حزم akan wannan matsala. To saboda haka kida ba cewa waka ma idan dai ba ne manufa da fa'ida ba ba cewa, saboda ma asalin waka asalinta sai an yi ƙarya ta fi dadi, shi yasa amma ke magana ce cewa azabu shi'iri akzabuhu, waqad da ta fi dadi ita ce wacce aka fi yin ƙarya a cikin ta. Shi yasa Allah ma ya raba Qur'ani da waka, yace wa ma huwa bi qawli
sha'il.
Na'am.
Qalilan
kuma Allah ya nuna manzon Allah ba bai yi ba ba ruwanka da waka wa ma'allamnahu sihra na'am
in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin
Allah ce mun mu koya masa waka ba kuma ma kusa kusa ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah bai taba yin waka ba idan ma ya taho ko zai bada misali da waka sai kariya ta sai zanto ta zama ba waka an kuma kaji yayi magana ta aukan wazanin waka su katari akai kamar ranar yakin Hunain insha Allah ayat tana nan a cikin suratu at-tauba laqad nasarakum Allah anan zaka ji tarihin Hunain da me ya faru a yakin Hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib kaga yayi kaman waka ko ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne jikan Abdul Muttalib saka ce waka ce annabi aka ce a idan haka ne inda zaka daka tawai magana ta daidai da wazani Qur'ani ma zaka ce akwai waka tunda ba wani wazani daga cikin auzan na waka da babu irin sa a Qur'ani ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مفاعلة فؤول سيكتبكم يا ذا مواقع داشكما مفاعيل هيا مشتاء محمود تحججنا بسلوانك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يا حكم وزني أما بأتي متواقع بعد وانا داتي وأكي كوي فائلات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أما بواقع بشيكم أنا أتوب هو بقول شاعر فلك إمة باتاي يا يواقع بتوب واقع بشيكم kisa imamu al-qurtubi a karkashin ayan nan ta surati yasin ake amma za Allah ma yazo zai waka sai karya wazanin ta to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kamar yadda hadisi yake cewa sahih al-bukhari da Abdullah dan Umar yake cewa li an yamtali abqanu ahadikum kayhan wa sadidan hatta yariyahu khairun min an yamtali ash-shi'ra wanda dayan ku yaje ya dinga kankwadan ruwan ciwo da kurji hayya tuka cikinsa ya ringa yin ya kumbura shi ya sai masa sauki akan yaje ya tuka shi da waƙoƙi ya tahaddacewa hadisi ingantacce ya kun san shi a cikin Bukhari to amma wata waƙa ake nufi waƙar da ya zanto babu mutunci a cikinta akwai sabawa Allah a cikinta akwai shagalar da mutane ga rabbin tafarkin Allah amma duka waƙar da ya zanto ta huta wannan ta tsallake babu fasikanci babu daudanci a ciki babu karairaya a ciki babu yin abu da gangantan a jawo hankalin namiji ya so ya je kan yayi inda mace take ko mace da inda namiji yake to wannan babu laifi balma akwai wacce take tana da kyau kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah sama yake cewa ash-shi'ru kal kalami hasanuhu ka hasan ka hasanihi wa qabihu ka qabihi ita waka kamar magana take duk waka duk magana mai kyau daidai take da waka mai kyau magana mara kyau kuma daidai take da waka mara kyau saboda haka sai mu fadaka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya tsare mu daga jin abin da zai harkar da mu wa ma kana salatuhum inda albayt illa mukaan sallat da suke yi a dakin Allah ba komai bane ba illa mukaan in ba kada kada ba wa tasbiya ko bushe bushe wa tasbiya da kuma kada kada sai Allah ya ce to fazuqul azaba Allah zai ce musu ranar kiyama ku dandana azaba bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuka sanse kuna yi za mu shiga darasi na bakwai na'am
innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takunu alayhim hasratan thumma yuhsabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
A aya ta 36 da 37 Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirce yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna kashe kuɗi masu yawa domin su toshe wa mutane hanyar bin hanyar tabarkin Allah. Ya zo a cikin asiyar na Ibn Ishaq da riwayar Zuhri da jama'a min ar-ruwat bi asanidiha cewa lokacin da Quraishawa aka yi musu kace-kace a yakin Badar suka koma gida Makka da rauni da zafi biyu, zafin farko an kashe musu manya-manyan su wajen mutum 70 wanda duk wani gida da ka san ana ji da gidan to an yi musu mutuwa babba a gidan, kuma an tashi a dauke uban gidan baki daya. Kun ga anan ne aka kashe Utba, aka kashe Shayba, aka kashe Abu Jahal, aka kashe Umayyah ibn Khalaf da sauransu. To a lokacin da aka dawo maka, Abdullah ibn Abi Rabi'a da Ikrimah ibn Abi Jahal da Safwan ibn Umayya da wasu Quraishawa duk da aka kashe musu iyaye sai suka je kafin su musulunta, kaga Ikrimah ibn Abi Jahal sai kuma yazo ya musulunta yana cikin komandojin da Sayyidina Abubakar ya tura zuwa Sha. Kaga ikon Allah dan Abu Jahal, amma karshe da su aka ɗaukaka musuluncin na aka kai shi inda aka kai shi. To sai suka zo su samu Abu Sufyan, yanzu ya rage ba wani babba kuma a Makka da ya wuce Abu Sufyan. Sai suka zo suka same shi da shi da waɗanda suka taho da su akan wannan tawaga ta ainihin tawagar raƙuma wanda suka samu suka kubuta. Sai suka ce ya ma'ashara Quraishin, inna Muhammadan qad watarakum, kun ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kad watarakum, ya riga ya halakar da ku. Alwataru shine a halakar da abu, a kasar abu ya zanto bai saura ba. Kad watarakum wa qatala khiyarakum, gashi ya zo ya kashe muku zababbin cikin ku. Fa ayinuna bi hadal mal, muna ba da shawara wannan dukiyar da aka samu ta kubuta kar a ba kowa ko sisi, kowa ya sadaukar da ita. A zo a yi tanadin tafiya wani yakin da ita. Ana harbihi fala'allana an nudrika minhu ta'aran, watakila in muka je muka yakin mu dan dauki fansa sai mu dan samu relief mu dan ji dadi. To duka sai aka yi shela aka ga mutanen Makka sai suka ce sun yarda, sun ciyar da dukiyarsu domin a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake kafa ka'ida wacce har a nade kasa kuma za ta ci gaba, cewa innal ladina kafaru, lalle arna yunfiquna amwalahum, suna da zuciyar su ciyar da dukiyar su liyasuddu an sabilillah, domin su je su toshe wa mutane tafarkin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan labari kuma haka ne kuma yana faruwa. To me ne natija da sakamako? Sai Allah ya ce fa sayunfiqunaha, dama za su ciyar da ita. Thumma takunu alaihim hasratan, amma karshe sai sun zo sun yi nadama. Hasara shine nadama. Thumma yughlabuna, sannan za su je su yakin kuma a ci nasara a rinjaye su. Kuma sannan jidda haka wallazina kafaru ila jahannama yusharun, lalle wa'anda suka kafirce duk za a tattara su a watsa su a cikin wutar jahannama. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tantance al-khabitha, dukiyar banza da aka ciyar da ita akan aikin banza, min at-tayyib, daga dukiyar kirki ta arziki da aka ciyar da ita akan aikin arziki. Nan mutane biyu ne, wani yana ciyar da dukiyarsa domin haɓaka tafarkin Ubangiji, wani kuma yana ciyar da dukiyarsa domin kassara tafarkin Ubangiji. Ya sha alwashin sai ya kum zai ga ƙarshen dukiyarsa, sai ya gani akan sai ya hana mutane bin tafarkin Allah. To Allah subhanahu wataala sai ya kaddara wannan wanda ya ciyar da ita ba dan Allah ba, abin da yake so ya ga ya faru ya ji faruwa. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, shi yasa kubiyun banda Asim, Hamza da kuma Aliyu al-Kisa'i da Khalaf al-Ashir a ƙira'arsa ta goma da kuma ruwayarsa ta Hamza. Khalaf da Khallad su ne almajiran Hamza, Layth Abul Haris da kuma Hafsud Duri su ne almajiran Aliyu al-Kisa'i, sai kuma shi Khalaf ɗin a ƙira'arsa ta goma suna karanta liyu mayyiz Allah al-Khabitha min at-tayyib. Jumhur kuma Ibn Kathir da marawaitansa guda biyu, da Nafi da marawaitansa guda biyu, da Asim da marawaitansa guda biyu, da Yaqub al-Hadrami da marawaitansa guda biyu, da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa al-Madani da Ibn Amir al-Shami, wayannan guda goma duk guda shida dukkansu suna karantawa liyamiz Allah al-khabith min ma za yamizu. Idan ya raba, shine bature ke cewa demarcation, a raba tsakanin wannan da wannan, to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan tsarin ne domin ya tantance tsakanin dukiyar da aka ciyar dan Allah da wacce aka ciyar da ita ba dan Allah ba. To anan akwai wani darasi da ya kamata mu dauka a matsayin mu na musulmi. Idan ka kula da rayuwa a yau, tunda mun yi alƙawari a muqaddima cewa za mu kulla alaƙa tsakanin nassin Qur'ani da rayuwar yau, idan ka ɗauki rayuwar yau sai ka ga kamar ma waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah sun fi ƙoƙarin gina abin da suka yi imani da shi akan mu da muke ƙoƙarin tamfaruwa da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu idan ka ɗauki masu kuɗin musulmi ka ajiye a gefe guda, ka ɗauki masu kuɗin waɗanda ba musulmi ba ka ajiye su a gefe guda, idan ka ga hoɓɓasa da waɗanda ba musulmi suke ba a addininsu, ka ɗauki wacce musulmi suke, sai ka ji kunya. Kwanan da aka samu ɗan shekarun baya aka samu wani hamshafin mai kuɗi wanda ba shi ne mai kuɗin Najeriya ba, ya yi declaring dukiya mai mugun yawa ga coci, billions of kuɗi, ba zan iya tuna adadin ba amma duk na san kun sani ana abin da ba a taɓa samun wani musulmi ya yi haka ya bayar. Wanda muna da hamshaƙan masu kuɗin da suka dame shi suka shanyi amma ba za su iya wa musulunci haka, tare da cewa kuma sai ka ga mu ɗin da muke taƙamar addinin, idan wani abu ya tasan mana personally, personal abu, ƙoƙarin da muke da gumungoshi wajen ƙoƙarin tallafawa abin da ya shafi rayuwarmu ba ma iya yi a addini. Za a zo lancin, an zo lancin na masallaci ana babu labari, wani ya tashi za a yi alarin ba katina labari ko PDP za ta yi mai ake cewa an taron tattara kudin nan gangan convention nawa ya ba da 20 million naira, aka zo ƙauyensu za a gina masallaci ana da yunwar masallaci aka sa shi lanta ya ɗauko naira 100,000 yana hura hanci ya ba wa Allah. Kaga wani embarrassment ne. To amma da yake ana cikin hali na tsatsanaka, dole a karɓa kuma a masa godiya ma. Can kuma wallahi ba wanda zai gode maka. Bal ma in ya ba da 20 million sa za ta yi ɗan iska. So yake ya fashe in an ci. Kuma an cin ba zai fashe ba. Fata yin fiƙuna sun mata kunu alaihim hasaratan sun mai gulabu. Kuma ya bayar ɗin ko ba su ci zaɓen ba, sun faɗi a banza. Yanzu haka in Allah ya tarfa wa garinsa nono, wannan 100,000 ita za ta cece shi ranar alƙiyama. To don haka da zai zo mutuwa a haska masa 20 million ɗin can da irin bala'in da za ta janyo mai, a haska masa 100,000 nan sai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Ya Ubangiji, ko a ɗan jinkirta min zuwa ɗan lokaci kaɗan a tsara min don jin ɗan ba da dukiya. Yawanci ba sai fa in mutum ya zo, sai wani ya zo mutuwa tukuna sannan zai dinga tunanin inna li fulanin kaza wa inna li fulanin kaza wa abawa na kaza, don tunda ba zai amfani ka ba. Ko sai ta ƙare dukiyar ka zo kana da na sani. Shaysa Zuhair ibn Abi Salma yake cewa, Sulma yake cewa, wa man yaj'al al-ma'ruf fi ghayri ahlihi yakun hamduhu dhamman alayhi wa yandani, duk wanda ya dauki alheri ya je kai shi inda bai dace ba to karshe godiyar da za a mai sai a zarge shi kuma sai ya zo yayi nadama to sannan in ka da cikin addinin idan ka zo ka dauki ahlus sunnati wal jamaa da irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen gina addinin da masu taimakawa addinin ka dauki wanda ba kan sunna suke ba sai kaga akwai bambanci shi ma mai girma tibe kullun shaydan ya fi sha'awar ya ingiza mutane akan abin da ba harka Allah ba ce to amma kun san dalili kar ka damu kaga wai kamar an ci nasara ne akan mu na ɗaya mu namu kaɗan ɗin yana da albarka domin abin da zai baka tausayi shi ne za ka zo ka tarar da al'ummar da mutum miliyan biyar suke rayuwa a cikinta amma in aka ce ka ƙirga watakila za ka ga percentage na talauci a cikin mutane mutum miliyan biyar mai yiwuwa ya zama 80% watakila waɗanda suke ƙarƙashin layin talauci wanda ake cewa ta khabbil faqr under line of poverty wanda ba sa iya anin ɗin dala ɗaya a yini ɗaya ba shi tabbas na samun dala ɗaya mai yiwuwa ka same su kusan more than 45% out of wannan ɗarin to akalla kuma masu dama-dama da talakawa da masakinu da masu rufin asiri duk gaba ɗaya su za su haɗu su ba da 80% ne masu kuɗi na gaske za ka iya samun su 20% out of wannan number na 20% watakila in ka fitar da 20% ta mutum miliyan biyar ai kaga adadin ba laifi ko to amma sai ga watakila donors ɗin da suke iya haƙuri su daka san zuciyarsu su kyale shi a gefe guda sai abin da ya dace sai ga watakila mutum biyar ne shida goma ashirin duk bala'in duniya kuma su za a komawa sai an kai inda ma in kana da mutunci yanzu da yawa daga cikin malamai su ne suka zama mabarata masu roƙo ya kamata a ce ba ruwan limami da roƙo to amma ƙarshe idan abu ya tsin lasika ce sai a ce shine liman zai tashi dai kai masallatan mu sun zama wani regular wurin bara wanda ni wallahi har cikin zuciyata ina ganin baya halatta in ba dan larura ba kullum a dinga karɓar fi sabilillahi a masallaci ba haka manzon Allah yake ba sai in matsala ta taso to amma larura ta sa duka masallatan mu galibi sai ana aje akwatin fi sabilillahi in ka zo kuma ka tarar da abin da ake haɗawa ya ka tausaya wa ƴan agajin inda a ce ku gama tattarawa ku yi lissafi a sallame ku abin da aka samu gaba ɗaya ba zai isa a sallame su dama kuɗin da suka fi yawa su ne denomination na 5,000 naira followed by 10,000 naira followed by 20,000 naira sannan sai ka samu a little 50-50 note sannan 1,000 ɗaɓɓe na tsewa na da wani kuma ita ma kakkar zuci misali in an haɗa gaba ɗaya an yi wuta ka ga an samu 8,000 to 10,000 sun watakila sai ka samu 2,000 ne 1,500 1,500 to mai wafa wani da ya sa 1,000 ya ɗauki naira 950 canji wani dama canji yake nema ya yanzu har ma masu suya ko sai da waye in suna neman canji su ce a je masallaci saboda a hannun ake tara fi sabilillahi sai ka rasa wato ina mutanen suke amma an ka je churches ba haka suke ba su nunawa ake wane yi kaza wane kuma yi suke suna jin daɗi ka je wurin ƴan bid'a wanda ba su abin sunna su ma ba haka suke ba sadaukar da komai suke to amma akwai dalili dalili shine duk inda gaskiya take ta Allah shi kuma dan adam yana da sakaci in har ya tabbatar da akwai wani da zai iya tafiyar masa da abinsa to yana yin sakaci da shi shi kuma Allah bai taɓa barin abinsa ya salwanta ba yanzu duk da za mu dina taimakon addinin kai da duk za a kafirce ma kul in ta
أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني
حميد. أنا مثلا إذا ذكر وكافر سيدة مثلا الدنيا هذا ما يبقى كنت الله با الدين أنت كما زي تدبا abin da ake so kuma ku sa hannunku don ku ji daɗin ci gaban nasa mu yanzu da za mu ɗan ƙara step ɗaya yadda za mu ji daɗin addinin nan da tsarinsa wallahi ba ƙaramin burge ka zai su da mun yi da bumi ba Allah zai tafiyar da kayansa su kuma nasu ƙarya ce ba ruwan Allah da ita in basu ba mutuwa za ta yi to haka dole su tashi tsaye tsayin daka wajen ganin sun tura ƙaryar ta ci gaba to amma duk da haka haɗin kan da suke yi sai Allah ya ce mu ma mu yi za mu zo a ƙarshen wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd Allah ce su kafirai suna taimakawa junansu ne
illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir
Allah ce su wallahi kuma in ba ku haɗu kun taimaki kanku ba to fitina mai girma fitina za ta faru a duniya da kuma fasadi barna mai yawa fasadi shine corruption to shi yasa an kaga yadda corruption yake a cikin kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin takaici irin ka shigo cikin kungiyoyin addini hatta kai mutanen da suke iya taimakawa addini ma suna shakkar anya ko in suka taimaka ta hannun ma su addinin nan abin zai isa to abin da yasa shi ne ba wai ne fun masu addinin bane ni na fi ganin laifin mu ne mu members of community kana da malami wanda ba mala'ika bane yana ci yana sha yana da iyali kai abinda baka so shine baka so kaga ya ce zai ƙara aure in yace zai ƙara aure kace ka ji malaman nan ko tun tiya Allah din tiya tuna yana fama da talaucin sa amma ya ƙara aure dan Allah ji ba gidan haya bai Allah in kaza kai amma zaka iya ƙara aure ba ruwan ka sanin ya yake rayuwa wata kira tsakanin ka da shi a shekara ka bashi ruwan shinkafa ɗaya ka san kuma ba za ta ishe shi ba tunda dai ba kiya sai ne a gidansa ba ko kiya shi yana iya tara ruwan shinkafa ɗaya a shekara shi kuma Allah bai buɗa masa ba shi da falalar iya nema irin ka amma yana da falalar karatu kuma ya fi ka kasan har da Allah a karatu to kuma sannan shi yake manajin ɗin wurin da kuke bauta wa Allah kaga dole in ya rasa abin da yake aka buga can aka buga na ce to jama'a da Allah akwai wasu ayyuka da sauransu in akwai wasu rarar kuɗi sai ya gaba da su kaga wannan ya ɗan fi sauƙi a kan ya je ya sace na kasuwa ko wani abu wannan kuwa iya yin sulu kai kanka yanzu in kaga zai mutu zaka iya yafe masa to a hankali a hankali tun wasu suna yi kun san cewa da yawa wasu suna faɗawa cikin sata saboda larura an kama mutum ya je kasuwa ya je wajen niƙa ya saci buhu da kwa sai da ya auna ya ga buhun da shine mafi ƙarancin garin masara a ciki wallahi wannan ya faru a kanan mu ya saci buhun kwano ɗaya ne a ciki an niƙa ya ɗauka aka kama shi aka lakaɗa masa wani ya zo ya ce to ai wannan kun cuce shi kun zalunce shi ashe mutumin nan kwanansa biyu bai kai komai gidansa ba bai san yadda suke rayuwa ba ƙarshe dai ya yanke shawarar ya zo ya saka in ya so ya tuba kuma da alƙi Allah yana son sa da alkhairi sai Allah ya rufa mai asiri Allah bai sa ya dauki alhakin wasu talakawan ba tunda duk wanda ya kawo faro daya nika to ka san dai baya yi sosai to dole ka mu ne muka yi wa sarere saboda muna ganin cewa Allah yana tafiyar da al'amarin namu amma da za mu dawo ne iya bakin kokarin wajen sauke nauye-nauyen da Allah ya bamu masu halin mu su taimakawa marasa hali akwai mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu kawai wajen ciyar da addini gaba wallahi da za a tsaya a yi musu kyakkyawan tsari idan ba za ka iya ba su a cikin naka ba akwai haƙƙin Allah a wajen ka haƙƙin su ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya gina masallaci sai da ya gina masallatan magana su sama hayyar su ba a samu kuɗin da za a rufe masallacin sa ba lailatul qadarin ƙarshe da aka gani na rayuwar manzo Allah ruwa ya jika masallacin saboda ba rufi amma dab da nan kaɗan ya ba mutum ɗaya raƙuma ɗari ce kama daga nan zuwa nan tafi da su ya gina shi saboda gobe shi ake sa ran su zo a gina masallacin ɗauki kaza da kaza manzala sama yi rutsi a ba'a man la yakhsha al-faqr baitul mal sita an kai lokacin da za ta cika tab amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya tabbata ya raba wa sahabbai ɗauki ɗauki yace wallahi in za ku zo ku tambaya ba zan kushe ba ina ba ku sai dai ku gaji saboda su ya bari kuma su ne sai suka zama masu amana ba ta barwaito wani kes guda ɗaya na wani sahabi ya ta amana ba to amma fa su ma an musu kyakkyawan shiri to don haka su kafirai sun fi mu wannan himmar to wannan abin da suke ciyarwa a banza dan kakka zo ka ce shikenan za su ci nasara akan wallahi inda za su ciyar da duniyar nan gaba ɗaya su bada ita kyauta domin ajakile tabarkin Allah kai inda gaba ɗayan mu zamu zama bayi su kuma su zama sune shugabanni iyayen gidanmu wannan ba zai sa mu cutu ba in Allah subhanahu wa ta'ala ce walan yaj'al Allah lil kafirina Allah ba zai taba bawa kafirai dama su cutar da musulunci ba za su taba cutar da mu'mini ba amma dai zamu sha wahala sai dai addinin zai kai shi addini ba zai taba ba dan na Allah ne shi ya saukar da kayansa minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga gojin sai fara kuma zuwa gare shi zai kare to wannan ana yi mana wa'azi ne ana gwada mana cewa mu mu tashi bi himma da zamu himma irin tasu wallahi da ba inda za su إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض في ألا يتقوا ونممونا أي الناس نسير وا في أجل نمتا نمفرقوا في أكو نمتا ننديو na sai kawo a haka a haka a tattara su gaba ɗaya sayar kuma mu jami'an sai hada shi gaba ɗaya arrakmu shine tara abu a waje guda alam tara anna allah yuzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman ay mutajammi'an ma'a ba'd sai allah ya sashi ya hadu a wuri guda arrakmu kenan thumma yaj'aluhu rukaman sannan ya tara shi a waje guda hadari dunan ma fayar kuma hu jami'an sai Allah ya tattara arnan gaba ɗayan su da munafukan da azzaliman da fasikan da fajiran sai ya jalu fi jahannam sai kora su tar jahannama gaba ɗaya Allah ya ce ulaika humul khasirun lalle wa annan sune masu khasara Allah ka raba mu da asarar duniya da lahira na'am
kullil ladina kafaru in yanfahum yughfaru lahum ma qad sanu وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا وَيَوْمَ تَعَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
الله يكتوى قل للذين كفروا يا النبي صلى الله عليه وسلم كجاه وأرنا الدنيا قبا إن ينتهوا إن هرسك هنو سك دينا takalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka daina kafirci suka daina kawo wa musulmai bara to suka daina yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai suka daina kafircin su to yughfar lahum ma qad salafa duk wani abu da suka yi a baya Allah zai gafarta musu wannan ayar da ire-iren ta na nuna mana duk wanda ya musulunta to an rufe file ɗinsa na kafirci yanzu kuma za a bude masa sabon file wa in ya'udu idan kuma suka ga ba za su daina ba suka dawo akan ɗabi'ar su to ba su koga da kansu faqad madat sunnatul awwalina tarihi na al'adar ubangiji wajen gamawa da mutanen farko ta fa gaba ta fa sun ga yadda aka yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi da ai da mutanen fir'auna da
kafirin
نعم
وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم مستبصرون
تنده هذا كجي سؤال رمى بانا يا إسلام تشتغل نعم
ولقد جاءهم موسى بالبينات
نعم
فاستكبروا في الأرض وما كانوا بالغين
نعم
فمنهم من أرسلنا عليه عليها سقاء ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بارك الله فيك. كن قد الله يمسك adawa da samu dawa Allah ya ce duk kun gansu dai kun ga gidajen su yadda muka yi musu shedan ne yazo ya raya musu abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce cewa kuma suna da hankali ba duka an gaggaya musu sun ji ba sun gani Allah ya ce ga Fir'auna ga Haruna ga Hamana ga shi an zo an Annabi Musa ya zo ya gargade su amma duk da haka suka ji karshe Allah ya ce to duk wanda ya taba mu mun kama shi da laifin kullan akhadna bi dhanbi to kusuwaye da ba za a kama ku ba ya ku kafiran wannan lokaci ko ma mana cikin suratul qamar ka faro mana ma daga walaqad jaa aala fir'auna
al-nuzur
to bayan Allah ya gama fadar duka ragowa annaba zai ce to fir'auna ma fa shi da mutanen sa fa gargadi daga annabi Musa ya zo musu كذبوا بآياتنا
فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
الله يسعد دي سكة أرية آيو يوم يعني كثيرا كاما سكام إرن نمي كارتي دقوايا مقتدر وند إني كاما يكي كنت تواقو مقتدر وند إيكي دي إيكو عند زي كاما
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة
Allah ya ce to ku kafiran nan wannan lokacin su ne suka buwa in sanne ko kuma suna da wani abu da zai kufutar da su a cikin littattafan da aka sauka a bako ya isa ga anar mu to Allah subhanahu wataala ya ce wa in ya'udu faqad matat sunnatul awwalin Allah ya ce wa qatiluhum ku ci gaba da yakar su hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu shirka a zan kasa al fitnatu huna ash-shirk wa yakuna ad-din kulluhu lillah sai ya zanto gaba ɗaya ana ibadar da ake yi duka dan Allah ake yi bainin tahau amma idan suka dakata suka tsagaita wuta ba za su yaƙe ku ba to fa inna Allah bima ya'maluna basirun Allah yana sane da abin da suka sance suna aikatawa wa in tawallu in kuma suka juya baya to ku je ku yaƙe su fa'lamu anna Allah maulakum ku sani cewa Allah shine mai taimakon ku majibincin al'amarinku ni'mal maula ai kuma dalla da majibincin al'amari ne taimako ubangiji wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako wanda yake bada taimako da nasara na'am wa alamu
wa alamu annama man yumkun min khayran fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lilqurba wa lisaa wa lmasajidi wa bin sabil
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alamu ku sani annama ghanimtum duk abin da kuka samu a wajen yaki a matsayin ganima min shay'in komai kankantar sa to yadda za a raba shi fa anna lillahi khumsuhu a kasa shi biyar kaso ɗaya bisa biyar na Allah ne walil rasuli da manzon Allah duk a cikin sa wala zil qurba sannan a ciki za a yi bawa ahlul baiti kaso ɗaya bisa biyar din wal yatama da wa'anda iyayen suka mutu suka bar su ba su a cikin kasan ganima su ba su je ga yaki ba to a kasan Allah za a ba su wal masakin da kuma mabukata wabin sabil da wa'anda suke kan tafarki suke cikin bukata wannan kenan ragowar kuma kaso 4 bisa 5 din arabawa mayaka Allah ya ce to haka za ku yi in kuntum amantum billahi in dai daga cikin kun yi imani da Allah wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an kuma in har kun imani da abin da muka saukarwa bawan mu yawmal furqani a ranar badar na yasalunaka anil anfal yawmal taqal jama'an, lokacin da jama'a biyu suka haɗu tsakanin musulmi da kafirai. Wallahu ala kulli shay'in qadir, lalle ubangiji yana da cikakken iko akan komai. Daga cikin ikon nasa ma da ya gwada muku shine yasa kuka ci nasara a lokacin da kuka yi aran gama da kafirai. To wannan aya idan ka dauke ta, ta ƙara yin sharhi da bayani akan aya ta farko. Aya ta farko ta danganta al-anfal zuwa ga Allah da manzansa. Wannan kuma ayar ta yi bayani cewa to Allah da manzon nasa ga yadda suka yadda a kasa al-anfal din. A kasa ta kaso biyar. Kaso ɗaya lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn as-sabil. Ragowa kuma al-akhmas al-arba'a, to su kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bar su ta zanto kowane mutum daga cikin waɗanda suka halarci wannan yakin, za a ba shi nasa kasan. Idan a ƙafa ka je, kamar yadda ya zo a sunna ta manzala sama, in baka tafi da doki ba za a baka kaso ɗaya, hannu ɗaya. Idan kuma ka tafi da doki za a baka kaso biyu ko kuma kaso uku, da kasanka da kuma kasan dokin naka. Saboda abin da ya zo a wato a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, na ce ba za mu tsaunanta akan bayanin fikihun ganima ba, tunda kusan yanzu hukunce-hukunce na tsari na hukuma da zamani kusan ta ɗauke da yawa daga cikin tsare-tsare na yanayin ganima. Amma har yanzu dai hukuncin Allah yana nan, ba zai canza ba, sai dai ka'ida ta shari'a ce take ƙara bujiro da wani sabon hukuncin, wanda kuma asali akwai shi a shari'a, ba wai kawo shi aka yi ba na ba wai na bid'a ba ne. Saboda haka yanzu mun ji cewa da kasan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai wasu suka ce to kasan Allah ya za a yi da shi. To an rawaito daga Abu al-Aliya ar-Rayahi cewa kasan Allah za a yi ji'alu fil ka'bati, za a sa shi a yi aikin Allah da shi a Ka'aba, a je a gina masallatai da ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala. To amma magana mafi inganci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da kasan Allah shi ne daidai. Don haka malamai suka ce saham rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ja'aluhu haythu sha, duk inda manzon Allah ya ga dama zai sanya nasa, in ya ga dama ya riƙe, in ya ga dama kuma ya bayar kyauta. Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ji kansa da rama, yake cewa faɗin Allah fa anna lillahi khumsahu ay fi sabilillahi, ma'ana abinda yake na Allah ne a je a sanya shi a ayyukan tafarkin Allah subhanahu wata'ala. Kuma al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arazi al-Maliki ya rinjayar da wannan hanyar kan cewa ita ce hanya mai kyau, kamar yadda yake cikin littafin sa Ahkamul Qur'an. To fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba, to kuma kasan dhil qurba fa sune ahlul baiti, qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, makusantansa, wanda kuma a bisa mazuntun fi inganci sune banu Hashim da banul Muttalib. Wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai, saboda abin da ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Sunan Nasa'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi kasa kasan ganima, ya kasa ya bawa bani Hashim da bani Abdul Muttalib, yake cewa innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala islam, suna tare da ni a lokacin jahiliya da lokacin musulunci. To su banu Hashim su ne wannan, sai maza Allah ce innama banu Hashim wa banu al-Muttalibi shay'un wahid, kuma bana raba banu Hashim da banu Abdul Muttalib. Sai maza Allah ya hada tsakanin hannayensa guda biyu. Wato sai Imam al-Bukhari da ya rawaito wannan hadisin, sai ce qala al-Layth haddathani Yunus wa zada wa lam yaqsim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bani Abd Shams wala li bani Nawfal shay'a. Akwai banu Abd Shams dangin suna na Khadija kenan, da banu Nawfal duka manzon Allah bai ba su cikin kasan zawul qurba ba. Saboda haka sai sharifan da suke da alaka da banu Hashim su kadai ake ba wa kasan zawul qurba. الامام ابن جرير الطبري يا رويته تهنير جبير ابن مطعم ابن علي وان ده yana cikin banu Nawfal. Banu Nawfal kuma suna kusa da banu Hashim, amma duk haka manzon Allah bai ba su. Sai lamma qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahama dhil qurba min khaybar, da aka je ya khaybar da manzon Allah ya tashi raba kasan dhil qurba, yake cewa ya bayar da shi ne ala bani Hashim wa bani al-Muttalib. Yace mashaitu ana wa Uthman ibn Affan min bani Abd Shams, ni daga banu Nawfal, Usman dan Affan daga Banu Abdisham sai muka tafafa kullana muka ce ya Rasulullah haula ikhwatuka Banu Hashim wannan ɗan uwanka kenan Banu Hashim la nunkiru fadalahum ba ma kyamar cewa suna da falala akan mu limakanika alladhi ja'alaka Allahu bainahu minhum ja'alaka Allahu bihi minhum saboda mun san Allah ya sa ka fito daga cikin su ara aita ikhwanana Bani al-Muttalib a'taytahum wa taraktana to ban banil muttalib ya rasulullahi ban me bambancin mu da su mu banu abdisham su banu nawfal kusan duk alinas daya muke mu ma ai ya kamata ka bamu wa inna ma nahnu wa hum minka bi manzilatin wahida mu da su a wajenka ai duk abu daya ne sai manzo Allah sama yake cewa innahum lam yufariquna fi jahiliyyatin wala fi wala islam inna ma banu hashim wa banil muttalib shay'un wahid sai kawo karshen hadisi to amma bayan wafatin manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رد إمام الشافعي يتسي أكي شيء وعندكم رأى أن سيادات شيء ظاهر وانا آية يتي إذا أكسى مجنيمة تخو مسلم أبن ذا أي ذا أكسى أبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ناس يبدي يتي سودش يربع عند ذي باير شيء سأذاك كما ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا بعد شيء وتردئ أبن ديما لك هذا بعد ذا كافن أفار سامن جنيمة in mutun ya mutu manzo Allah baya mai sallah sai ya ce an biya masa bashi amma daga baya sai manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar bashi in ya bar dukiya arba iyalansa in an ya bar bashi a zo a karba a wajena kuma shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habbashi yana ci yana bayarwa isa aranto masa raƙumi ya bada tautarsa in Allah ya sa aka samu fatahi sai ka zo ka karbi raƙuminka wata rana hazzar kai aika aka aro aka zo wajen Abbas aka ce masa ya bada aran zakka ya bada aro hadisi yana cikin sahih muslim lokacin karɓar zakka ya zo manzo Allah ya tura sai na Ali ko sai na Umar a je a karɓo zakka suka dawo aran zakka suka ce ya Rasulullah mun je wajen Abu Jamil ya hana zakka mun je wajen Abbas ya hana zakka mun je wajen Khalid ibn Walid ya hana zakka sai manzo Allah ya ce to shi dai Abu Jamil ba komai ne ya hana shi ya bada zakka ba sai dan bakon arziki ne da talaka ne Allah ya azanta sai yake tsoron kai ya koma talauci yace amma shi kuma Khalid faqad zalamtumu ai kun zalunce shi sun gan shi yana da sira da ne na dawa kai da kayan doki da sauransu kuma kudi ne a lokacin shi kuma din na yaki ne ba na kasuwanci bane sai sai manzo Allah ya ce faqad tabasa aktabahu wa azra'ahu fi sabilillah ai duk gaba ɗaya na tafiya yaki ne wannan kai yace yace wa amma Abbas fa alayya zakatu amma Abbas ni ne zan biya zakarsa abinda nake yake nufi fa alayya zakatu an aika an aro zakar kafin lokacin ta saboda wani yazo yana da bukata da manzon Allah ba haka yake ba da in ka zo kana da bukata in ba shi da kudi sai kuma je ka yi maka banzarin sa a baci hankalin sa a tashi saboda an zo ba shi da abinda zai bayar sai Allah ya ce to ba haka zakai ba يا الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها الله يسعى إذا كجو يا بايا إن تبود نيما رحمة ربك جدي da kake fatan Allah ya kawo ka ba su to kakkai musu banza fa kullum kullum bai saka ga musu magana da za su ji dadi su ku yi hakuri in Allah ya kawo sai a ba ku kun ga sanda da yake akwai ana bayarwa to haka ake so ba a san a hantare su kuma haka manzo Allah ya ci gaba da yi sallallahu alaihi wasallam ra'ayin Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama mazhabar mu kenan idan aka karbi abin da ya shafi harkar ganima din to al'amr mufawwad ila ra'ay al-imam shi komandan jagoran al'umma shi ake tawwalawa al'amr zai ware abin da za a sa a baitul mali idan ya ga cewa sannan kuma sai kuma izo i ware ragowar abin da ya rage sai kuma a zo a rabawa wato su mayakan da suka je yakin tare aka je aka yaki kuma dama a wajen Malik da Malikiya su suna ganin cewa wa'annan asnaf din da ubangiji ya ambata fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lyatama misali ne aka bayar amma ba zai takaita akan su ba kuma Malikiya suna da hujja da dalili mai karfi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama yace yana ganin mafi kusancin mazhaba da aiki da sunna da hadisi ita ce mazhabar Imam Malik tare cewa shi ba Maliki bane, saboda a nuna maka muhimmancin mazhabar Imam Malik. Imam Malik sun kafa hujja da abin da ya tabbata a ingantaccen hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura rinduna ta je ta yi yaki a can yankin Najd, sai suka je suka samu wato raƙuma guda 12, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba musu kowa raƙumi ɗaya ɗaya. Suka ce to kaga shi al'amarin ya kunu mufawwadan ala yadin imam, shi da kansa in ya ga matsala shi ne duk a rabe musu komai, ba sai ya ɗauna Allah da manzonsa da waye ba, to shi kenan ya yi daidai. Suka ce to wannan shi ne abin da ake kira sabiqa, sai precedence ne, precedence da ake cewa ko shi ne wani abu da ya taɓa faruwa za a buga misali da shi. Sannan kuma duk da haka a yakin Badar da aka kamo ribatattun yaƙi a Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana al-mut'ib ibn abi hayyan wa kallamani bi ha'ula'i natna la taraktuhum hum lahu. Manzon Allah da ya tattara su gaba ɗaya, ba an ce su fanshi kansu ba, sai ce amma da mut'ib ibn abi yana da rai, duk da cewa bai mutu akan musulunci ba, wallahi a kafirtin nasa in yazo ya ce min su sake su zan sake su. Saboda manzon Allah sa bai manta da halaccin da mut'ib ibn abi yayi masa, shi yasa ma lokacin da su mutanen Makka zamu zo mu ji da suka tashi da aka tatice su suka koma garin su, to da suka tashi su ya zame da shugabannin mu garin fursunonin yaki, aka ce to a nemi waye in ya je wajen manzon Allah ba za a samu matsala ba, yayi magana da shi, aka dauko dan gidan Mut'im ibn Adi din, shine Jubair ibn Mut'im dan daga kabilar Banu Nawfal, sai ya zo, shi ya zo ya karan manzon Allah yana sallan magariba, sai ya tsaya, shi aka aiko, shi kuma sanadiyar musulunta sa kenan. Sai zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta turuwar kitabin mastur har zuwa ƙarshen, har ya zo kan wajen am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am khalaqu as-samawati, yace wallahi kada qalbi an yati saura kirsuti ata ta tashi, saboda tsoro da yana jin ana fadan maganar azaba da waye, sanadiyar musulunta sa kenan shi kuma. Wannan shi ne. Sannan a kun ga to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Mut'im ibn Abi yana da rai, yace a bada jerin su, manzo Allah zai bada jerin su, in yaso su kuma sabban da suka yaki ba sai su hakura. Maliki ya ce to kenan in shugaba ya ga damar yace ku ku yi hakuri gaba ɗaya mu yi kaza, to dole a hakura a kyale shi. Sa'annan kuma suka ce lokacin da aka je yakin Hawazin da aka samo ganimar bayi, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ishadin sa kawai yace an saki bayin gaba ɗaya, kuma ba wanda ya ce ya Rasulullahi mu bamu yadda ba ka san mu, ka saki na Allah da naka amma muka ba mu nan, ba wanda ya faɗa haka. Sannan kuma a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali min ma afa Allahu alaikum illa al-khums wal khums mardudun alaikum, dukkan abin da Allah ya sa aka samu na ganima ya faɗo wajen mu naku ne, ni kaso ɗaya ne bisa biyar nawa, kuma shi ma kuɗin nake sake rabawa. Kun ga kenan ta yi manzon Allah ya ɗauke gaba ɗaya maslahar shi, ta yi kuma ya ba su gaba ɗaya ba sai ya taɓa ba, da haka ra'ayin da ya ci zuwa shi ne rade, shi ne ra'ayin malikiya, wallahu ta'ala a'lam. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil in kuntum amantum billahi وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قدير ميئفني على كل شيء. وانا آيوي آتقين شيء سنا قويا منا سكن زوج يكا لغة اندكا كده شوغا كباش داما يأيك لسنا شوغا. Idan akwai ka'ida da doka da shari'a ta sa, ko kuma ka'idar da kuka yi ittifaki kuka hadu a kai, to kada ka dinga kokarin takawa shugaba birki, ko da kuwa kana ganin cewa akwai abin da kai ka fi son sa, sai dai in kaga shugaba ya zo da wani abu na san rai da ya saba wa shari'a. Inda za mu gane haka kuwa shi ne, gashi Allah yana ta saukar da hukunce-hukunce wanda ba lalle ne hukunce-hukuncen su sai gurin ɗin sahabbai gaba ɗaya ba, amma duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na tsari sahabbai karɓa suke yi, sami'na wa ata'na. Kuma dama shi Qur'anin nan buga mana misali ake yi domin mu ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da shi, ko kuma yake gwada mana mu ɗabbaƙa shi a rayuwar mu ta yau da gobe. Za mu dakata a nan saboda lokaci. da fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu baki daya. Allah muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka da sifofinka. Allah ubangiji ka ba mu ikon ƙarasa wannan azumi lafiya. Allah ka gafarta mana kusakuranmu. Allah waɗanda suka rasu cikin iyayenmu, Allah ka yafe musu. Allah ka sanya su a aljanna wanda suke da rai kuma. Allah ka ba mu juriya da haƙurin zama da su. Allah muna roƙonka dukkan abin da yake cikin zukatanmu na kyawawan buƙatu, Allah ka biya mana. Allah duk wanda yake fama da rashin lafiya ko kunci ko damuwa ko talauci ko zillimi ko razani ko wani abu da zai iya shiga tsakaninsa da jin daɗi a nan, Allah ubangiji ka yaye masa. Allah ayyukan da muke gabatarwa tare da ƙanƙantarsu da rashin nagartarsu, muna roƙon Allah ka karɓe su. Allah ka cika mana ladanmu, ka sake ninninka mana. Allah muna roƙonka dukkan wani tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya, Allah ka yaye mana. ƴaƴayenmu mata, Allah ubangiji ya ba su mazaje nagari. Maza masu neman aure, Allah ubangiji ya azurta su da mata nagari. Allah muna roƙonka waɗanda ake bi bashi, Allah ubangiji ka yassare musu a wannan lokaci. Allah a cikin rahamaka da kake saukarwa, ka saukar musu da rahama da farallar da za su iya biyan basu suka da cikin. Allah wanda suke cikin gidajen haya, haya ta dame su, ta addabe su, Allah ka maganta musu. Allah ka ba su matsugunansu nasu na kan. Allah wanda suke fama da matsala ta iyaye ko ta ƴaƴa ko ta family ko ta kasuwa ko ta makwabta ko ta dangi, Allah ubangiji muna tawassuli da kyawun sunayenka da wannan aiki da muke na alkhairi, Allah ubangiji ka maganta musu. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تقضي حوائجنا كلها فإنك بها عليم وعلى قضائها قدير. فيسرها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سنمنا كارا